Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauraron abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Laraba 10 ga watan Agustan shekarar 2022 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfil da kanin labarai.
Wani abun fashewa mai karfin gaskiya tashi a sansanin sojin saman Rasha da ke yankin Crimea na Ukraine. Wasu fashe-fashe guda biyu sun halaka sojoji 15 a kasar Burkina Faso a jiya Talata, inji rundunar sojan kasar. Haka kuma ra'ayin cewa abokan aikin tsohon shugaban Amurka Donald Trump na jam'iyyar Republican sun fito kare shi, suna neman a bashi bayani kan binciken da hukumar FBI ke yi a kansa.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa bayan ƙarin farashin man diesel, gwamnatin jamhuriyar Nijar ta cimma matsaya da masu motocin haya danganin matakin bai shafi ƙarin kuɗin motocin haya ba.
Motocin su yau yawa sun gari ba su da hajin su sai sabi. Gwamnati za ta kama tare da masu hannu da shuni yaya ne za mu taimaka musu yadda za su je ko ina su yi aiki a nan Nijar da kasashen waje.
A Najeriya kuma za ku ji cewa 'yan kasuwar canjin kuɗi a Abuja sun yanke matsayin rage farashin dala Amurka.
Kajiba kuna son haɗa kan cewa daga yau farashin dala za mu saya ta naira 620 kuma cinikin ba zai haura 630 ba. Saboda ka ƙarshen abin da za ka iya sayan dala a kasuwa shi ne 630.
Murtala Faruku Sanyinna zai shigo da shirin baki mai yanka wuya. Amma kafin nan sai a gyara zama a shirin labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Jiya Talata wani abin fashewa mai karfi ya tashi a sansanin sojin saman Rasha da ke yankin Crimea na Ukraine inda ya kashe mutum guda tare da rawar tawasi 5. Amma ba a san musabbabin fashewar ba. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce an kai harin bam a sansanin Saki da ke yankin da Rasha ta kwace a shekarar 2014 amma ta jaddada cewa sansanin bai girgiza ba. Kawo yanzu dai babu wani ƙarin haske daga mahukuntan ƙasar ta Ukraine amma an yi ta yaɗa jita-jita a shafukan sada zumunta na Ukraine cewa sojojin Kyiv sun auna sansanin da makamai masu linzami masu cin dogon zango. Masu shakatawa gabar teku da ke kusa yayin da hayaki mai yawa ya tashi a sararin sama sun tsere da gudu yayin da hukumomi suka rufe yankin da ke kusa da sansanin mai nisan kilomita 5. Dakarun Ukraine ba su kai hari kan Crimea ba a lokacin da Rasha ke kai hare-hare a yanzu a cikin wata na 6 tare da jami'ai a Moscow sun gargaɗi Ukraine cewa duk wani harin da za a kai kan Crimea zai iya haifar da ramuwar gayya ciki har da kai hari kan cibiyoyin yanke shawara a Kyiv. Wasu fashe-fashe guda biyu sun halaka sojoji 15 a Burkina Faso jiya Talata, inji rundunar sojin wanda shi ne na baya-bayan nan a jerin hare-haren da aka kai yayin da kasar ke fama da 'yan ta'adda. Tagwayen fashe-fashen da aka yi amfani da su sun faru ne akan titin Bozanga zuwa Jibo a yankin tsaki, inji babban hafsin sojin kasar. Sanarwar ta kara da cewa adadin waɗanda suka mutu a waɗannan hare-hare biyu sun haɗa da sojoji 15, ɗaya kuma ya samu rauni. Sanarwar ta ce an gudanar da shi ne yayin wani aikin rakiya. Sanarwar ta ƙara da cewa ɗaya daga cikin motocin da ke cikin ayarin ɗauke da sojoji ta taka wani bam a kusa da gundumar Namsija a lardin Bam yayin da sojoji suka tsare yankin tare da kula da waɗanda abin ya shafa. An tayar da na'ura ta bi daga nesa wanda ya sanadin jikkata mutane da dama. Abokan aikin tsohon shugaban Amurka Donald Trump na jam'iyyar Republican sun fito kare shi jiya Talata, suna neman a bashi bayani kan binciken da hukumar FBI ta yi a gidansa da ke Mar a Lago a jihar Florida, inda jami'ai suka nemi bayanan sirrin da ya ɗauko daga fadar White House yayin shugabancinsa da ya ƙare a watan Janairun shekarar 2021. Shugaban marasa rinjaye na Majalisar Wakilai Kevin McCarthy ya sha alwashin buɗe bincike idan 'yan jam'iyyar Republican suka karɓi ikon majalisar daga hannun 'yan jam'iyyar Democrat a farkon shekara mai zuwa, wanda ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ke nuna cewa zai iya yiwuwa. Tsohon mataimakin Trump Mike Pence ya ce yayi matakar damuwa kamar sauran miliyoyin Amurkawa game da binciken da ba a taba gani ba a gidan shugaba Trump. Babu wani tsohon shugaban Amurka da ya taba fuskanta wani samame a gidansa na kashin kansa tarihin Amurka. Sauran ƴan majalisar dokokin jam'iyyar Republican sun kira binciken da cin zarafin iko. Ko da yake binciken ya kasance kotu ta bada izini, kuma mai yiwuwa an amince da shi a manyan matakan ma'aikatar shari'a.
To madalla, an jima kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu. To kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Masu motocin jigilar fasinja da masu motocin dakon kaya sun cimma wata yarjejeniya da hukumomin jamhuriyar Nijar dangane da ƙarin farashin man diesel ɗin da aka yi a ƙasar a makon da ya wuce bai shafi kuɗin motocin haya ba, inda ita ma gwamnati a nata ɓangaren ta ɗauki alƙawarin share hawayen masu aikin sufuri a game da wasu matsaloli da ke haddasa cikas ga sha'anin sufuri, matakin da masu kare haƙƙin mabuƙata suka sha alwashin binsa sau da ƙafa danganin ɓangarorin sun cika alƙawari. Wakilin murya Amurka a Yammai Sula Muminu Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
Tun a washegarin bayyanar matakin ƙarin kuɗin man gazuwal ɗin da gwamnatin Nijar ta ɗauka a bisa dalilan da ta danganta da yaƙin Rasha a Ukraine, ministan sufuri da ministan kasuwanci da na man fetur da na makamashi da na kuɗin ƙasa suka shiga tattaunawa da shugabannin ƙungiyoyin masu motocin jigilar fasinja da na dakon kaya don zaƙulo hanyoyin taƙaita matsalolin da ka iya biyo bayan wannan mataki, abin da ya ba da damar cimma matsaya. Ga ministan sufuri Alhaji Alma Umaru dauke da bayanin alƙawalan da gwamnati ta ɗauka.
Muka ce na farko za a ɗauki matakai a ko'ina gazuwar da ya wadata, a samu shi a ko'ina. Na biyu mun ce ba za mu ƙara kuɗin wuta lantarki. Na uku motocin siyo da yawa sun gaji ba su da halin su sai sadi. Gwamnati za ta kama tare da masu hannu da shuni yaya ne za mu taimaka musu yadda za su je ko'ina su yi aiki a nan Nijar da kasashen waje. Na hudu kamar yadda doka ta faɗi, in mota ba ta da lambar Nijar ba ta ƴancin ta zo ta yi sufuri a cikin ƙasarmu, ta za mu kiyaye da wannan duk aiki na cikin ƙasa sai mota ta ƙasa za ta yi shi.
Su ma masu motocin jigila waɗanda suka haɗa da na tashoshin ƙananan motoci da na kamfanonin jigilar fasinja da masu dakon kaya sun amince ba za su ƙara kuɗin mota ba, kamar yadda za a ji daga bakin babban daraktan kamfanin Al-Izza Transport Muhammad Albakai.
Protocol d'accord wanda aka yi da gwamnati zancen ƙari bai taso ba gare mu. In ka ga ƙarin da aka ce ƙari ne wanda za a yi kalkashin idon gwamnati, shi ba zai ji ma talaka ba, wanda zai hito ya ce an yi ƙari. Mu mun gamsu da abu in ana yin a yi abu na gaskiya, ƙarin da bai kai bai kawo ba, wanda ba zai kawo matsala ba.
Ƙungiyoyin kare haƙƙin mabuƙata sun sha alwashin bin diddigin wannan yarjejeniya don ganin ɓangarorin ba su saba alƙawali ba. Inji shugaban kungiyar ADDC Wadata Malam Muhammad Nuri.
Yadda aka cimma yarjejeniyar gaskiya alhamdulillah, tunda duk abin da ake gudu kaman haho farashi na kayayyaki ya kamata duk abin da ɗan sandika suke bukata musamman ma abin da ya shafi suhuri a biya musu dangance da kal consumer Nigeria ya shiga cikin matsala musamman ma haho farashi. Mu za mu bi sau da ƙafa in akwai ƙari na farashi abin da ya shafi suhuri. To insha Allah za mu shaida wa gwamnatin.
A nan gaba gwamnatin ta ce za ta fara irin wannan tattaunawa da kungiyoyin direbobin taksi domin cimma yarjejeniya a kan maganar kuɗin motocin haya a biranen ƙasar. Matakin ƙarin kuɗin man diesel wani abu ne da hukumomin Nijar suka ce sun ɓullo da shi domin taƙaita yawan motocin da ke shigo ƙasar daga waje don sayen man da arha. Lamarin da suka ce idan ba a yi wani abu a kai ba zai iya shafar ayyukan tsaron ƙasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yammai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sulaiman Muminu Barma da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga Sarfili ya dawo da labarin duniya kashi na biyu.
Yankin Somalia na kasar Habasha na gudanar da gangamin yaki da mayakan Al-Shabab domin hana ci gaba da kutsawa daga kungiyar. An bayyana yankin a matsayin wani mafi zaman lafiya a kasar Habasha tun bayan hawan Prime Minister Abiy Ahmed a shekarar 2018. to sai dai an gwada hakan ne makonni uku da suka gabata lokacin da mayakan al-shabab suka kutsa kai a cikin yankin lamarin da ya haifar da kazaman fada a Habasha yanzu haka dai Habasha ta tara sojoji akan iyakar kasar domin kai farmakin soja akan al-shabab sai dai kuma yankin na Somalia ya hada kan shugabannin al'umma da suka hada malaman addini da mata da kuma dattawan gargajiya shugabannin yan kasuwa sun yi alƙawarin bayar da kuɗaɗe sannan makiyaye sun bayar da tallafin dabbobi ga jami'an tsaro burin da ke fitowa shine kalubalantar kutsan aqidar al-shabab a yankin da ya shahara a duniya da zaman lafiya tsakanin al'ummomin addinai daban-daban Sheikh Muhammad Hassan Burawi yana ɗaya daga cikin limaman da suka tuba albarkacin bakin su kan al-shabab a wajen wani taro da gwamnati ta shirya a baya-bayan nan a birnin Jijjiga na yankin Daga ƙarshe an tuhumi wani mai shekaru 51 ɗan ƙasar Afghanistan jiya Talata da laifin kashe wasu musulmi biyu a Albuquerque ke jihar New Mexico kuma hukumomi sun ce ana zargin sa da kashe wasu mutane biyu waɗanda mutuwar ta haifar da fargaba a cikin al'ummar musulmi a faɗin ƙasar Jami'ai sun sanar da kama Muhammad Sayyid kwana guda bayan an kai shi gidan yari shugaban ƴan sandan Harold Medina ya sanar da hakan a shafin sa na Twitter inda ya ce hukumomi sun gano wata mota da ake kyauta zaton tana da hannuwa ɗaya daga cikin kashe-kashen da aka yi a birnin na New Mexico an tsare direban kuma shine farkon wanda ake zargi da kisan a cewar sakon masu bincike sun samu shawarwari daga al'ummar musulmin birnin da ke nuna su ga Sayyid wanda ya isa Amurka a wani lokaci a cikin shekaru da yawa in ji ƴan sanda
a gaida Sarfila Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Zamu rufe taskar rahotannin nama a Najeriya kasuwar canjin kuɗi ta Abuja da aka fi sani da Zone 4 ta yanke matsayin rage farashin dala daga sama da naira 700 a makon jiya zuwa naira 630 matakin ya biyo bayan wani taro da shugabannin ƴan kasuwar suka yi da shugaban hukumar yaƙi da cin hanci EFCC Abdulrashid Bawa daga Abuja ga wakilin Nasiru Adamu El Hikaya da ƙarin bayani
ƴan kasuwar sun yi gangami da amfani da amsakuwa wajen sanar da dukkan ƴan kasuwar matakin da suka ce ba don wani matsayin lamba bane daga wata hukuma ko kuma kai tsaye alakanta da samami da jami'an EFCC suka kai kasuwar a watan jiya mukaddashin shugaban ƴan kasuwar Alhaji Shehu Liman ya ce duban yanda dalar kanyi sanadiyar tashin kayan masarufi ya jawo suka daidaita don bada tasu gudumawar da za ta kawo sauki
critical stakeholders na zone 4 kuma a wurin meeting duka mai mutane sai magana mun cimma matsaya na cewa a matsayin mu na critical stakeholders a tattalin arzikin Najeriya wajibi ne mu bada gudunmuwar mu kamar yadda gwamnati ta bukata a samu farashin da zai taimaka wa tattalin arzikin kasa naira ta samu tsaya da kanta a bisa ga la'akari da duk abubuwan da suka je suka dawo duka bakuna sun haɗu akan cewa daga yau farashin dala za mu saya ta naira 620 kuma cinikin ba zai haura 630 ba saboda ka ƙarshen abin da za ka iya sayan dala a kasuwa shine 630 sannan kuma ƙarshen abin da za ka iya sayar da ita shine 620 wannan shine matakin da muka dauka an gaya wa duk members an yi sanarwa a musallatai namu daurin abadunmu kuma insha Allah ta'ala ƴan kasuwa sun ba da goyon baya kuma in Allah da muna kasancewa cewa za a samu biyan bukata akan wannan magana
Tuni wasu daga fitattun ƴan kasuwar da suka hada da Alhaji Murtala Bashir suka mika wuya ga matakin
dukkanin waɗanda suke da alhaki akan abu musamman mutanen da suke da ƙarfin da za su iya sayan kaya bima na za su iya sayan kuɗaɗen waje a cikin kasuwannin nan mun samu yarjejeniya a tsakaninmu da juna akan cewa za mu ringa fitar da magana da murya guda ɗaya ga baki ɗaya domin mu san da samu sauƙi ana samu sauƙi a cikin kasuwa alhamdulillah dalilin da ta fi 670 da wani abu amma ga shi sakamakon an dawo da ita 620 mutane kuma kasuwar ta karba kuma an ci gaba da kasuwancin kamar yadda ya kamata wanda yake wannan kuma mun ɗauke shi a matsayin mataki na farko ne a matsayin za a fara ne kafin nan kafin abin da zai ci gaba mai zuwa.
Shin wannan mataki zai iya shafar sauran manyan kasuwannin canji na Kano, Lagos, Port Harcourt, Enugu da sauransu? Ga amsar Alhaji Shehu Liman.
Duk irin farashin da muka ɗauki mataki a nan Abuja, kankace kobo yana Kano, kankace kobo yana Lagos. Saboda Lagos da Port Harcourt da Kano dukkaninsu sukan zo nan gurin mu su sayi kaya, kuma sukan sayar mana daga Chinese. Saboda kamar yadda ka san, in gwamnatin tarayya ta yi magana za ta yi tasiri, to haka idan kungiyar Abuja ta yi yanke matsayi akan abin da ya shafi maganin bai canji, to insha Allah ina maka kyakkyawan zaton cewa wannan abin zai tsaya.
Yamin fargabar da ake da ke cewa dalar nan za ta iya kaiwa naira 1,000 zuwa ƙarshen wannan shekarar, abin ya zama ba haka ba ne kenan?
Insha Allah muna kyauta son ba zai zama haka ba, saboda mun san ainihin irin ƙarfin da muke da shi, mun san kuma ƙarfin faɗa a jin da muke da shi, sannan kuma mun san matsayinmu a cikin economy. In fact, maganan dala ta kai 1,000 insha Allah ta'ala, in dai muna raye ba wata guguwa ta zo wacce ba mu san da ita ba, wacce tana da wahala, to insha Allah ta'ala dala ba za ta kai naira 1,000, ba ma fatan haka.
Liman ya ce za su rike bitar farashin dalar a duk mako don ƙara ɗaukar matakan sauko da ita daga tashin gauran rabi har sai ta daidaita sahu da farashin gwamnati na wajajen naira 430 kenan. Za a zuba ido a ga tasirin matakin da ba shakka zai samu turjiya daga 'yan jari hujja da kan amfana da tsadar wajen cin ƙazamar riba. Nasiru Adamu Alhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamu Alhikaya, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar PDP Atiku Abubakar ya ce jam'iyyar za ta iya cin zaɓe ko babu goyon bayan Nelson Wike. A bangare ɗaya kuma, Wike ya soma rungumar 'yan jam'iyyar APC. Jama'a assalamu alaikum. Da alama dai tsugune bata kare ba a takaddamar da ke tsakanin dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar PDP mai adawa a Najeriya Atiku Abubakar da kuma wanda ya kayar a zaben fidda gwani, wato gwamnan jihar Rivers Nelson Wike. Duk da yake wasu rahotanni sun bayyana cewa Atiku ya ziyarci Wike a gidansa da ke Abuja, babban birnin kasar, tare da zimmar dinke baraka a tsakaninsu, sai kuma ga wasu rahotannin da ke cewa dan takarar na shugaban kasa ya faɗa wa kwamitin amintattu na jam'iyyar cewa za su iya cin zaɓe mai zuwa ko ba tare da Wike ba. Samin dangantakar dai ya ƙara bayyana ne a yayin da ake ganin Wike ya soma janyo jigajigan jam'iyyar APC a jiki. A farkon wannan makon ma ya gayyaci wani babban jigo a jam'iyyar ta APC, wato tsohon gwamnan jihar Sokoto Sanata Aliyu Magatakar da Wamako, domin kaddamar da wasu ayyuka da gwamnatin Wike din ta aiwatar a Port Harcourt, babban birnin jihar. Akan haka ne na tattauna da ɗaya daga cikin jigajigan tafiyar ta Atiku Abubakar daga jihar Kano, kuma ƙwararren ɗan jarida Shehu Yusuf Kura, dangane da wannan tankiyar.
Abinda kake gani ko kake ji, musamman ko a gurin ƴan jarida, ba lallai shine yake faruwa a zahiri ba. Saboda haka mu dai a PDP mun gode Allah, mun yi zaɓe, kuma alhamdulillahi yau a Najeriya kowane ɗan PDP, gabas da yamma, kudu da arewa, Bahaushe ba, Fulatani ba, Barbari, kowane jinsi, in dai PDP yake dangwalawa kuma yake yi mata hidima, ya ɗaga hannu ya gode wa Allah, ya gode wa mai girma gwamnan jihar Sokoto. Saboda gwamnan jihar Sokoto shi ya fitar da jakin PDP daga dima a gurin babban taron tsaye da ɗan takara. Kuma tunda aka yi taron nan, waɗanda suka isa, waɗanda suke son PDP, waɗanda suke son Najeriya, kuma musamman suke son arewa, suka haɗa kansu suka yi abin da suke ganin shi ne daidai. Saboda ba za ka hana mutumin da yake ganin shi ne ya kamata isamu kuma bai samu ba. saboda haka zancen rigimar wuce ya kamata mutane su gane babu abin da zai hana jam'iyyar PDP ta ci zabe sai dai in mutane ba su yi zabe bisa abubuwan da suke damun su ba ko a Rivers kake ko a Sokoto kake ko a Kano kake in ka yadda da cewa rayuwarka a yanzu tafi rayuwarka lokacin da PDP take mulki to fa lillahi alhamdu kaje ka zaba wata jam'iyya
na mallan shehu akwai waɗanda suke ganin cewa wike din nan fa yana da muhimmancin gaske a jam'iyyar PDP kasancewar ya wahalarwa ita kanta jam'iyyar ta PDP sannan akwai ɗaya daga cikin abubuwan da yake gadara da shine cewa da yawa daga cikin waɗannan yanzu da suke kan gaba-gaba kowannen su ya taɓa barin jam'iyyar ta PDP shine kadai bai taɓa barin jam'iyyar ta PDP ba na ɗaya kenan na biyu ana ganin cewa wike din nan yana da tasirin gaske a jihar sa da kuma yankin su na uku ana ganin yankin nan nasu kusan shine na biyu a yawan ƙuri'u idan ka ɗebe jiha yankin arewa maso yamma wanda jiharka ta Kano take a cikin sa baka ganin duka idan aka tattara waɗannan kama AA cewa to wukina da muhimmancin da bai kamata a bar al'amuran su ta barbare tsakani ba
to lokacin da aka kafa jam'iyyar PDP wuke bai sani ba lokacin da aka kafa ta ta zo har ta shiga zabe ta ci zabe ta tsayar da shi takarar shugaban karamar hukuma ta tsayar da shi ya zama chief of staff ta tsayar da shi ta bashi minister duka PDP ce fa tai masa wannan ta tsayar da shi gwamna PDP ce fa ta tsayar da shi ba fa wata jam'iyya ije in tsaya ba ba kuma da kansa yace ni na isa na tsaya independent in ci zabe ba PDP nan dai da ake ganin yayi mata wahala ita ta fare masa waɗannan wahalhalu har isa mu karfin da zai zo ice yanzu uwata na ci da ke na sha da ke bayan da kika goya ni kika bani nono hankali ba zai dauka ba a gurin masu hankali na daya kenan na biyu a zaben da aka yi na 2019 ka je ka duba alƙalma ka ga abinda jihar Rivers ta jefawa Atiku a wannan lokaci ƙuri'a 543,000 kuma akwai registered voters a jihar Rivers sama da 1,600,000 a lokacin da Jonathan ya tsaya a 2015 lokacin da guguwar Buhari ta zo ta gama da kowa to ko a wannan lokacin abinda Rivers ta jefawa Jonathan 1,100,000 ina 1,800,000 suka tafi daga lokacin da wike ya zama gwamna luwa zuwa lokacin zaben Atiku 540,000 da wani abu ya samu a Rivers amma a jihar Delta ya samu ƙuri'a sama da 1,000,000 saboda haka mutane su ringa duba alƙalma suna kallon yaya kadan ruwan yaya raƙuman ruwan siyasa suke bugawa na biyu kenan na uku duk wanda zai ce a cikin jam'iyyar PDP yanzu ya ce wuke ina da tasiri mun yadda amma muhimmiyar magana ita ce dan Najeriya a yanzu ba su wuke yake kalla a musamman dai a nan arewa kuma zaben nan da za a yi a 2022 ko mutum yana ki ko yana so arewa maso yamma da Sokoto da Zamfara da Kebbi da Katsina da Kaduna da Kano da Jigawa mu muke da ƙuri'a mafi yawa a Najeriya ƙuri'an mu 24,000,000 ce ƙuri'ar Yarbawa 18,000,000 ce ƙuri'ar ƴan Niger Delta 15,000,000 ce kuma ita kanta APC ta yadda cewa idan ba a arewa maso yamma ta ci zabe ba da Sokoto da Katsina da Kaduna da Kano da Jigawa babu yadda za ta yi ta ci zabe saboda haka mun yadda muna neman ƙuri'a a kasar Inyamurai da kasar Yarbawa da ƴan Niger Delta amma ya kamata mutanen arewa da suka san su suke cikin taskun talauci da rashin tsaro da fatara ya kamata su san cewa idan dai har suna so ƴaƴansu su samu rayuwa mai kyau
kaman kana da wani tabbaci na cewa za ku lashe zabe a waɗannan muhimman wuraren watakila baka la'akari da cewa ita kanta jam'iyyar ta APC tana da karfin da ake ganin za a yi gwajin kwanji sosai da sosai kasancewar gwamnoni da dama musamman a wannan yankin suna tare da dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar APC musamman a jihar ta Kano wanda ita ce a nan a tafi kowa yawan kusan ba ma nan ba kusan duk Najeriya ma a cewa tana ɗaya daga cikin na gaba-gaban
fitar gaskiya ne barazana ce cewa wai jam'iyyar APC ma cewa tana da ƙarfi ai ma magana ce jam'iyyar APC tana da ƙarfi jam'iyyar APC tana da kuɗi jam'iyyar APC kuma tana da tsarinta a ƙasa don haka ne ai muke cewa duk wani abu da jam'iyyar PDP za ta yi ta samu baraka a cikin gidanta ba alheri ba ne in dai har PDP da gaske take tana so ta ci mulki kuma ta kubutar da ƙasar nan daga halin da take ciki sai ta san duk yadda ta yi ta warware su amma in mutum ya yanke shawara ya ce ni na fita ko fita zan yi
to ba za ka iya hana shi ba, domin inda babu tilas ga addini kuma haka na tabbatar babu tilas ga siyasa. Duk wannan yanke shawara yake zan bar PDP, to kuma me za ka yi masa?
Ana ganin cewa yanzu haka yana nan yana dan kulla wata alaka da jigajigan jam'iyyar APC. Akwai rahoton da ke bayyana cewa yanzu haka ya gayyaci banjigon siyasa a jihar Sokoto da ma a yanke arewacin Najeriya, za a ce shi tsohon gwamnatin jihar Sokoto Aliyu Magatakaddawa Mako ya kaddamar da wasu ayyuka a jihar sa.
Abin da zan ce shine Allah ya kai mai girma tsohon gwamnatin jihar Sokoto sana ta Rivers lafiya idawo da shi lafi, kuma Allah isa ije ibuɗe ayyukan da zasu zama alheri. Amma ina so in gaya mai girma tsohon gwamna, yau a jihar Rivers tsohon dan takarar gwamnan jam'iyyar APC ya fita daga jam'iyyar APC ya koma jam'iyyar Labour. Har yanzu a Rivers babu mutumin da ya fito yace ni na fita daga jam'iyyar PDP saboda wike bai samu takara ba. Kuma akwai waɗanda suka fito a jihar Rivers suke masa kashidi da jan kunne cewa taka a hankali. Waɗanda ma suka zauna lafiya da jam'iyyun siyasa kai, yau ina fita Odili. Yau a jihar Rivers an yi Peter Odili shi masa chief of staff, ina yake? Kuma yau vice president din Najeriya ya yi takara bai ci ba, ya fita ina kartar kasa cewa bai yarda ba. Senate president an yi takara bai ci ba, ya fita ina kartar kasa ina bai yarda ba. Duk waɗannan abubuwan abinda nake so ka gane kinaya ce. Kuma PDP ba kai mata haka, saboda PDP ba ta kowa bace, tana nan shekaran jiya, tana nan jiya, tana nan yau, kuma tana nan gobe, saboda ba ta kowa bace, ta kowa da kowa ce.
Anan za mu da sa'aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shiri. A madadin Jimbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin, Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
To madalla gaida Murtala Faruk Sanyin na, yanzu kuma sai labarai a takaice.
Jiya Talata wani abin fashewa mai karfi ya tashi a sansanin sojin saman Rasha da ke yankin Crimea na Ukraine, inda ya kashe mutum guda tare da rawar tawasi biyar, amma ba a san musabbabin fashewar ba. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce an kai harin bam a sansanin Saki da ke yankin da Rasha ta kwace a shekarar 2014, amma ta jaddada cewa sansanin bai girgiza ba. Wasu fashe-fashe guda biyu sun halaka sojoji 15 a Burkina Faso jiya Talata, inji rundunar sojin wanda shine na baya-bayan nan a jerin hare-haren da aka yi yayin da kasar ke fama da ƴan ta'adda. Tagwayen fashe-fashen da aka yi amfani da su sun faru ne akan titin Bozanga zuwa Jibo a yankin tsaki, inji babban hafsin sojin kasar. Sanarwar ta ƙara da cewa adadin waɗanda suka mutu a waɗannan hare-hare biyu sun haɗa da sojoji 15, ɗaya kuma ya samu rauni. Abokan aikin tsohon shugaban Amurka Donald Trump na jam'iyyar Republican sun fito kare shi jiya Talata, suna neman a bashi bayani kan binciken da hukumar FBI ta yi a gidansa da ke Mar a Lago a jihar Florida, inda jami'ai suka nemi bayanan sirrin da ya ɗauko daga fadar White House yayin shugabancinsa da ya ƙare a watan Janairun shekarar 2021. Shugaban marasa rinjaye na majalisar wakilai Kevin McCarthy ya sha alwashin buɗe bincike idan 'yan jam'iyyar Republican suka karɓi ikon majalisar daga hannun 'yan jam'iyyar Democrat a farkon shekara mai zuwa, wanda ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ke nuna cewa zai iya yiwuwa. Tsohon mataimakin Trump Mike Pence ya ce ya yi matuƙar damuwa kamar sauran miliyoyin Amurkawa game da binciken da ba a taɓa gani ba a gidan shugaba Trump. Babu wani tsohon shugaban Amurka da ya taɓa fuskantar wani samame a gidansa na ƙashin kansa tarihin Amurka. Sauran 'yan majalisar dokokin jam'iyyar Republican sun kira binciken da cin zarafin iko, ko da yake binciken ya kasance kotu ta ba da izini, kuma mai yiwuwa an amince da shi a manyan matakan ma'aikatar shari'a.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumal da ya tiya na gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita mana sauti da bada umarni, da ma injiniyanmu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.